haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa. Idan ma sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da wasu iyaye game da maganin mata ko kuma kayan da'a kamar yadda a wani bangare na arewacin Najeriya suke faɗi ɗan mata ƙanana da ba su yi aure ba ke amfani da su. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban wannan shirin. A wannan makon kuma Binta ta tuntubi wani likita game da wannan batun.
Dr. Tasiru Ibrahim, muna son mu samu ƙarin bayani ne kusan maganan amfani da kayan mata ko ƴan tsirin na Turawa da ake sawa a kwali ana saida a chemist. Shin menene amfaninsa tukuna a jikin ƴa mace? Yana da amfani kuma yana inganta zaman auren kamar yadda suke tunani?
To alhamdulillah akwai shi yanda Allah ya halicci dan Adam ko ma ya mai tsari na sinadaran shi na hakika da kuma yanayi na kula da kai ba shi kyautuwa a bisa tsari a bijiro ma mutum saboda shi ko kan ce guba ne kowane magani har sai in an akwai dalili da zai sa a bada wannan magani. Sannan shi jiki yana da taka tsantsan wajen daidaito bisa al'amura. Abinda ake so a rayuwa shine mutum ya kasance cikin cima kyakkyawa wanda ake ce ma balanced diet. Rashin lafiya ne kadai dalili tilo da ke sa a dauki magani a ba mutum, amma ba wai wani lokaci na sha'awa ko san rai a ce an dauki magani an ba mutum ba irin wannan bai kyautu. Saboda shi jiki yana daidaita kanshi matukar mutum ya kiyaye ka'idojin rayuwa da cima kyakkyawa da shan ruwa da kayan itatuwa da kayan marmari danginsu, to ba abinda mutum zai rasa ga kimar halittar shi da Allah ya yi da dukkan wani nishadi da jin dadi da yake neman ya bukata.
To akwai wani fa'ida ne ga amfani da shi ga kananan yara mata wato wanda suke tasowa don iyayen musamman a arewacin Najeriya sukan ce suna shirye ƴaƴa matan ne kafin su aure don su zama ya inganta zamantakewar auren nasu. Shin akwai fa'ida a likitance?
To alhamdulillah kusan mutane sukan yi rajin cewa ana yawan samun matsalar auratayya musamman a arewacin Najeriya. To kin ga in aka yi duba da irin wannan wato za a kalli cewa to inda yana da wani tasiri ai da sai ya zama arewacin Najeriya ya zama wuri a duniya da wanda za a ce ba a samun matsalar auratayya, wanda shi lamari na aure a sanin duk wanda ke cikin aure wato wannan al'amari na jima'i ba shi kaɗai bane dalili na aminci da so akan auratayya. Akwai wasu dalilai da suke da matukar tasiri tun daga bangaren halayya da sauran al'amura na zamantakewa. To amma daukan ƙananan yara a ce wai an fara gina su akan wannan, to mu dauka ma hakan zai iya bijiro musu da sha'awa suna ƙananan shekaru, wanda kuma za su samu kansu a cikin wani yanayi na matsala wanda hakan ka iya jefa su a halin da ba shi aka so ba. Wanda duk mace da ta samu kanta a fara jima'i tana da ƙananan shekaru tana da matukar hadarin kamuwa da abun da muke ce ma sankaran tushen mahaifa ko kuma a turance cervical cancer, wanda wannan hadari ne babba da ke halaka mata. To kuma su kansu waɗannan sinadarai suna da matsala da zasu iya samar musu da ƙarin hadarin kamuwa da cututtuka musamman tun daga bangaren abin da ake kira infection saboda su waɗannan magunguna ba wai tsaftatattu bane tun daga yanayin hada su da inda ake sa su zasu samar da ƙwayoyin cututtuka da zasu addabi mace wanda hakan kan iya samar mata da matsalar da zaka iya samun rashin haihuwa ko da lokacin shekaru ya sun kai kuma ta yi aure sai ya zama cewa ba haihuwa domin sun samar da cututtukan da sun je sun toshe kafar mahaifa sannan suna da tasiri wajen kashe sinadarin maniyin ɗa namiji ko da an sadu sai ya zama cewa da an sadu waɗannan sinadarai suna kashe ƴaƴan halittar ɗa namiji ya zama cewa haihuwa ba za ta samu ba duka waɗannan suna daga cikin matsaloli da za su iya samar matiya mace da aka dora ta kan wannan halayya.
To akwai mafita ga su matan kenan inda za su inganta zamantakewar auren su ba tare da sun yi amfani da waɗannan abubuwan ba?
To abin da ya kyautu shi hali abokin zama ne. Duk diyar da aka ce an tarbiyantar da ita bisa halayya ta ladabi da biyayya da mu'amala kyakkyawa wannan zai kunshi kusan kashi 80 cikin 100 na zamantakewar aure sannan ya zama cewa an gina yara bisa cima kyakkyawa abinda muke cewa yara a lokacin da suke tasowa su suke bukatar sinadarai na abinci na gina jiki maimakon yanda aka yi a gidaje kiga cewa in kayan marmari ne aka kawo sai a tattara a ba mai gida yara a dan babballan musu ko kuma kayan cima na kwadayi na kwalama su nama kifi da sauransu sai ya zama mai gida aka samun mafi yawa yara a shi ya riga ya girma yara ne ke tasowa wannan nau'i na abinci yara ya kamata a rarraba a ba su su ci domin ya zama sun taso cikin kuzari ba tare da yunwa ba matukar yara sun taso a wannan yanayi ba wani ƙarin sinadarin da suke bukata domin yin haka kamar rena ma halittar ubangiji ne shi ne ba ni na iya wato shi Allah bai samar da sinadarin ba sai mutum da ta waje ya samar wanda hakan bai kyautu ba wanda kuma kiyaye wancan bangaren cima al'amari ne da ba wani hadari kuma zai samar da duk abin da ake so ga mace da tasowar ta cikin kuzari ba tare da yanayi na yunwa ba wannan shine al'amarin da ya kamata a kiyaye kuma shine mafita domin kauce ma hadarurrukan kamuwa da daji da matsalar haihuwa da kashe sinadarin ɗa namiji da dukkan waɗancan nau'o'i da kuma sandarar da ita halittar macen da kan iya samar mata matukar ciwon mara ko lokacin al'ada ko kuma zafi ko da lokacin jima'i in Allah ya sa ta yi aure an kai lokacin.
Thomas Sauraro, abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma wakiliyarmu Binta Ibrahim da Julie Ladis Gresham da ta haɗa mana sauti, ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta lafiya. Ma assalamu.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace.
Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Ma'azu. Jinkinin maudu'in da muka fara tattaunawa a kai a makon jiya domin duba wani batu da ke ciwo al'ummar Najeriya ko a ƙuri'a a 'yan kwanakin nan musamman ma mata, wato batun fyaɗe. Mun karɓi baƙuncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya wato FIDA reshen jihar Kano, da kuma Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar cibiyar kula da tafiyar matasa wato National Juvenile
ba
Marisa, ƴan kwanakin nan a Najeriya an samu labarin yi wa mata jiyaɗe. Ta yaya muka tsinci kanmu cikin wannan yanayi?
Allah Ubangiji ya kamu wani yanayi da duk wata uwa da duk wata mace da uba ma in ya amsa sunansa uba, muna cikin halin da za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk da dida ma masana sun faɗa cewa wannan lalura ta COVID-19 za ta iya kawo hauhawa na laifuffuka, wato crimes, amma kuma gaskiya ba mi zaton cewar laifin zai kai ga a dinga yi wa mata ta'annati ba. Kusan zan iya ce miki abin a Najeriya ya riga ya zama ruwan dare ga wuri duniya. Babu wani bangare na Najeriya da ba sa kuka da halin da aka tsinci kai a ciki na cin zarafin ƴaƴa mata da yi musu fyaɗe, saboda muna zama a kungiyance da dukkanin shugabannin kungiyoyi da sakatarorin su na wannan kungiya ne albarka. So gaskiya dai bari ne magana akan sashe na arewacin Najeriya. Wato malama Aisha, abin yayi yawa. Duk wata uwa tana cikin fargaba, duk wata ƴa tana cikin fargaba. Duk da cewar gwamnatocin mu alhamdulillahi rabbil alamina, musamman zuwan wannan sabuwar doka ta Administration of Criminal Justice, wato ACJL, Allah ya sani wannan doka ta zo da rarrashin zuciya, ta zo da sanyi waɗanda Allah ya sa suka samu kansu a cikin wannan yanayi. To amma duk da haka mu ba ma san ma a kai ga wannan samun yanayi. Musamman in kika duba tun a ma dokokin mu na Criminal Code da Penal Code sun yi magana, Section 282 ya yi magana menene fyaɗe din nan. Wannan kuma Administration of Criminal Justice Law ya zo ya faɗi yanzu mafi ƙanƙantar hukunci a ce ai wane da ya fyaɗe an mai da sauki ai kwashe-kwashe ya samu hukunci shine a ɗaure shi shekara 14, amma za a iya mai ɗaurin rai da rai ma, kuma sai ya biya wacce wannan ta'adi tara wadda ba za ta ga sanira 500,000 ba. Za ta iya fin haka ya danganta da irin ta'annacin da ya mata.
To Hajji Halima, a matsayinki na mai aiki da jama'a, yaya kike kallon wannan lamarin?
Yanzu wani irin lokaci Allah ya kawo mu wanda abin gani abin burgewa a wajen maza yanzu shine zina. To ko shi zina na da wani abu guda ɗaya, idan har mutum ya saba da zina to wallahi akwai babban matsala a rayuwarsa, saboda duk matan da ya ganta ta wuce wanda bai taba zina da ita ba, shi a rayuwarsa ita ce abin so a wajensa. Saboda haka duk yadda zai iya samu cewa ya santa a matsayinta na ƴa mace, ko ta walau ta lallabi ko kuma ta walau ta wajen taɗe, kowanne zai iya mata. Ai yawancin matan da ake musu taɗin ba wai kawai da a gansu ne kawai a fara kokuwa da su a fara taɗe da su ba, a'a, sukan da wani hanya na lallabi. Idan mace ta kine shine sai su mata taɗe din. Ni ga ana wa ganin har da yanayin mutane yanda rashin tsoron Allah ga wasu marasa imani da tunani. Saboda ni abin da yake ban mamaki da tsoro yanda mutane suka maida zina yanzu, kaman ma ba a daukan zina wani abin da Allah ya hana, wanda ba wani abin da insurance ma an ce zai iya tabbatar da mutum a cikin wutan jahannama saboda tsabaragen munin zina. To amma ni abin da yake damuna yanzu da manya da yara da dattijai, yawancin mutane, anta Aisha, ba za a ce duka ne babu koɗe ba. To idan an yi sa'a ne a maza 100 a samu namiji maza guda 5 waɗanda ba sa zina, ban san menene daɗin da zina yake musu ba. Abin da Allah ya hana kuma shi har dukiyar mutum fa yana cinyewa, amma maza bai dame su ba. Wannan insurance macen da ba ta zina ma kuma ba ta ma'amala da maza ma, ba ta wasu abubuwa wanda ake yin su na fasikanci ne yanzu, ganin ta ma ake kamar ita cus ce bata ma waye ba. So kuma wannan wayewa me amfanin wayewan wanda zaka waye kana abin da Allah ya haramta shi. Na san akwai wasu mazan da su kullun a rayuwarsu duk inda mace ta kai da kawaicinta ba ta son maganar, to la wasu ba sa da abin da za su mata a rayuwa sai maganar. Kuma ma wani lokaci abu makin ciki har sai ki ga namiji wai dan mace ta ƙi da shi ya nemi ya yi ta ƙarfin ko kuma wani makamanci haka, ko ma bai sa ƙarfin ba, zai ringa guda mata cewa tana cikin talauci da kuncin rayuwa. Inda ma ta yarda da shi da yanzu talaucin ta ya ƙare, saboda idan ta yarda da shi dai ba ta kuɗi, bai sayi da shi ba zai bata kuɗi ba. To menene amfanin abin da za a maka na haramun, wanda duk abin da ka ci na haramun Allah ya alƙawari wutan jahannama ne zai cinye shi. Me za a yi da wannan abu, me amfanin sa? Wallahi maza ku ji tsoron Allah, ku rinka yin abu domin Allah, ku rinka tunani kuna da ƴaƴa. Idan baka aifa ba an aifa maka, in kai ba baban wance ba to zaka samu ai mahaifiyarka mace ce, in baka da mahaifiya ta mutu ai zaka samu matanka ma ai mace ce, kuma shi sakamako ba inda baya zuwa fa, musamman ma irin wannan abubuwan ba akan wanda baya zuwa. Kuma ne abin da yake bin mamaki ma daban tsoro shine yanzu har matan auren da suka fita suna cewa sun je maganan aiki ko kuma wani abu ko neman promotion su ma aka musu dangin tadin fa sai dai kawai abin Allah ya kare mu. Allah kuma ya tsare mana imanin mu kuma Allah ya mana tsare da maza mazinata. Ballantar har wani abu ya hada kai da su idan ma ka kin zina su nemi su maka fade. Allah ya shiga tsakanin mu da su har abada. Duk mutumin da kaga ya saki rayuwa yana yin shi wani iri to tun farko a binciki tarbiyarsa. In har mutum ya samu tarbiya mai kyau da izinin Allah duk wani abin da zai yi zaman da sauki ba kamar na mara tarbiya ba. In aka ce tarbiya yayi sakaci ba a kula da tarbiya kamar yanda Allah ya ce to dole da ai ta ganin abubuwan da wanda ba a wani lokaci dole ko ana kula da tarbiyan dole ne a rinka fadakar da mutane akan haƙƙin da Allah ya dora musu saboda tunasarwa ga mu'mini rahama ne yake samu saboda abinda na lura shine mutane da yawa sun yi sakaci sun mamanta da cewa rayuwa kanta ibada ne ballantana a rinka duba abinda yake faruwa a cikin rayuwa ya zama ana tafiye da shi akan ibada din mu dai a kungiyance yanzu abinda muke yi kuma dama aikin mu ne muna fadakar da iyaye muna tunasar da al'umma akan tarbiya na iyaye akan ƴaƴansu da kuma tarbiya tsakanin al'umma da kuma haƙƙi da yake kan dukkan wani al'umma tsakanin dukkan dan adam tsakanin shi da wani dukkan lokacin da ya zama ana tunasar da mutane akan irin wannan abin kuma suna kokarin suna kwatanta bin abinda ake tunasar da su akan abinda Allah ya faɗa to duk wani matsala idan zai zo daka ga an samu da sauki
wannan haka yake
to duba da cewar masana da yawa sun yi maganganu da dama akan ga dalilan da suke kawo fyaɗe ana wa fahimta ina ganin duk wanda zai yi fyaɗe to mutum ne wanda ba shi da tsoron Allah rashin tsoron Allah shi yake sa mutum ya yi fyaɗe saboda ni dai na san cewar Allah a cikin littattafansa masu tsarki ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko ma wani irin addini kake yi Allah ka san ya halicci mace da rauni Allah ya halicce ta ba ta da karfin da kake da shi ko malaman kimiyyar sanin dan adam sun faɗa malaman biology hormones din da aka dauka aka halicci masa da su ba shi aka dauka aka halicci namiji da su ba to shikenan sai a ce karfin da Allah ya baka kokolwar da Allah ya baka da hikimar da Allah ya baka da basirar Allah ya baka ne dan ka cuci wani ba haka Allah ya ba dan ka kin maganar Allah ne ka kafircewa Allah da littattafansa shi yasa mutum zai yi wannan fyaɗa
akwai masu alakanta fyaɗe da sanya sutura masu bayyana tsiraicin mace ko surarta
idan kika dauki dalilan ya danganta da yanayin shigar banza shigar tabarruji duk da ba ma son wannan shigar kuma duka addinan mu sun hana da addinin musulunci da addinin kirista sun hana wannan shiga ta rashin mutunci sai kaji an ce wai wannan shigar ce take jawa wani lokacin ba ita bace kuma za a yadda da ni duwa da cewa ai shekara uku to ya akai mata fyaɗe ɗan wata uku ya akai mata fyaɗe ɗan kwana 40 ma mun samu an mata fyaɗe to ita shigar ce bace ba kin ga anan kwata-kwata magana ce ta mutum baya tsoron Allah kuma duk wanda baya tsoron Allah ki yayi abin zai ya sabe shi Allah da ya ba namiji hankali ya ba shi ƙarfi fiye da mace dan menene mu wanda muke bin addinin musulunci ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i qawwama ne kai makaranta ne men are protectors of Allah ya halicci namiji ne dan ya kare mace ba dan ya azabtar da ita ya cutar da ita ya tozarta ta yi mata ta'annati yau ummati a gidan miji baki wuce da keke ba tunda muke ba mu da maudubi sama da manzon Allah tunda muke mun taba jin manzon Allah da ke matansa kuma wai abun koyin mu sama da shi wannan harka ta fyaɗe abu ne wanda za ki ga cewar kwata-kwata babu imani babu tausayi a cikin ba magana ce wai ta rashin shiga ta ɗaya mun ji akwai wannan to su kuma yaran da suke kanana yanzu dai ga abin da yake faruwa nan a wannan satin yarinya nan ƴan wata uku amma ita to shigar banza ta yi so kin ga anan mutane za su yadda da cewa rashin tsoron Allah ne rashin bin ka'idojin Ubangiji yasa wanda mutumin da zai ya kafircewa Allah ya kafircewa ayoyin Allah yasa yayi kuma wani abu da zaki bukani malama Aisha shine wannan fata din fa mu na iya birni muke ji
masauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a yau sai kuma mako mai zuwa mu ci gaba daga inda muka tsaya idan Allah ne kowa ne kuma ya amince mana yanzu a madadin bakin namu barista Amina Umar Hussein da Hajiya Halima Baba Ahmad sai wacce ta daidaita mana sauti Julian Gardens Question ni Aisha Mu'azu nake muku ban kwana ma'assalama
da cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho.
Daga nan ya rubuni mai magana ɗan tsohon malam Bako na malam Anas. Duniya ta sani, Najeriya ta sani, muna tare da abin da shugaban jam'iyyar APC sabo wanda ya shigo yanzu nan, wanda jam'iyyar mu headquarter ta naɗa shi. Kuma yana so mutane su kwantar da hankalinsu. Kana yin jiyewa ƴan kafan angulu, taka kashi sakamansu. Na san waɗanda aka tura su cikin APC don su kawo mana hargitsi. Yanzu ba za mu yarda a sake komawa gidan PDP ba. Na dole ne Najeriya ta sani cewa APC ka taso ta mallaki Najeriya ne insha Allah ta'ala ta hanyar gaskiya da adalci. Salamu alaikum sai wani lokaci daga nan jihar Benue ɗan tsohon ɗan malam Bako na malam Anas.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausun Murya Amurka. Mai magana Imran Madaka Bako daga tsakiyar garin Bako da ke arewacin Ghana. Hakika zan ba da ra'ayina ne dangane da tambarwar siyasar da ake fama da shi a nan Ghana, musamman tsakanin hukumar zaɓen ƙasar Ghana da ke wasu jam'iyyoyin hamayya da ke cikin ƙasa. Hakika yadda shugaban hukumar zaɓe ta ce tana son ta sabunta rajistar zaɓe, wallahi summa tallahi wannan tana son ta kawo mana wani bala'i ne. Saboda abin da suka ce wai ishe in kana hushi ne za ka ɗauki za ka iya kai sabon kati, wallahi jama'an mutanen Ghana da dama ne za su da wannan abu. Abu na ɗaya wai sai dai in kana da passport, na biyu akwai katin shaidar na ɗan ƙasa. Katin shaidar ɗan ƙasan da kuma da an ka fara bayarwa akwai miliyoyin jama'a sun fi miliyan goma da ba su samu ma an yi musu wata kunna. To ta yaya za a iya shirin zaɓe ga mutanen da ba su kai iyakacin zaɓen da ake gudana a baya ba? Saboda shi muna kira hukumar zaɓen ƙasar Ghana da ta yi hankuri da dakatar da wannan rajista, ta yi amfani da tsohon rajista. Shi zai zama amfani. Mai magana Imran Madaka Bako daga tsakiyar garin Bako da ke arewacin Ghana.
Ni ne Abubakar Garba Jakubu Cikarfin Madaki. Na gode wa Voice of America da ma'aikatanta da kuma wasu daga cikin jama'ar ƙasar Amerika baƙaƙe da fararensu da musulmi da kiristansu. Dalili na kuwa shi ne sun ɗauki gaskiya sun riƙe kuma amana wa junansu, amma ban da mu Najeriya. An ɗauki Firanza Muhammadu Buhari saboda gaskiyarsa da adalcinsa aka ɗora shi a shugabanci. Munanan ayyuka da ake aikatawa dole Allah su ko mana da wasu masifu ta wani gefe. Su kuma scientists suna kasuwanci ne da wasu harkar rashin lafiya da wani kasuwanci da wani abu su kakkare tattalin arzikin kasashe domin su mai da mutane bayansu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Sunana Sani Balak da ke gurin Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina kira daga cikin sadallah da Katsina, shugaban alƙalin jihar Katsina, irin namijin ƙoƙari da yake a kan ƴan prison a jihar Katsina. Irin wannan abubuwan da za mu samu irinsa a Najeriya ba su da yawa, don irinsa a duniya ba su da yawa. Duk mutumin da ya jaje a kan harkar al'umma, to ranar gobe kuwa ma na da kyakkyawan zato na alkhairi. Kuma jirgin sun sa ɗana da Katsina, ina jan hankali da alƙalan Najeriya su koyi da halaye don baya karɓar cin hanci daga sama. Magana suna na Sani Zalat da ke gurin Hausare a jihar Yobe Najeriya. Na gode jiyoyi.
Assalamu alaikum Murya Amurka daga Ajama Nuru ɗan uwa mai alƙa cikin garin Juja jihar Sojin Nigeria. Don Allah yana ba da shawara da ƴan uwana na jihar Sojin na ƙasar Argun lokal government ya gunga. Don Allah ku riƙe ɗiyan buzzwacin ran kuma irin gulma da audi da ɗanwa da lelawa gina da makera da cikin garin birnin kaji. Allah ya ba ku dama wadda aka dama mai ruwa mai albarka. Don Allah ku ta yi noman rani da tabbatun takin zamani, wallahi na heshin da ya yi ma takin zamani wanda kun kafa wanda gwamnati ta kawo na 20,000, wallahi sai a yi 100,000 don Allah ku tsaya ku yi nazari ku ci da jiha ci da Najeriya. Kai ko mai girma ɗan Babur Bona sarkin noma, Allah ya ba ka ikon ganowar da aiki. Allah ya ka gane wanda lamari abin da kake miki addinin ka kai ji haka shine cigaban ka kuma shine cigaban ka gobe kiyama Allah ka ce miki Najeriya da Najeriya Allah ka ji haka shi ta Najeriya daga matsalolin shinkafa saboda shinkafa gare da ka fadi wallahi ne akwai sauƙin rayuwa Allah ka yayi wadanda sun ga shiga damuwa Allah ka kwance hankali gwanin suka shiga damuwa
Assalamu alaikum mai magana malam mai zanen hula gurin na malam Adam mai mota ina fara yin dama ne kira ga yan uwana magidanta masu zuwa gurin ta'aziyya idan an yi rashi bayan sun yi mara ta'aziyya sai su kai kuma su yafe ga cikin gida gurin mata babu dangantaka ta dangi babu dangantaka ta mabotaka babu dangantaka ta auratayya da haka idan Allah ku je ba da wata manufa ba idan Allah in kun yi maza ta'aziyya ku tare ku tafi mata su yi yan wasu mata ta'aziyya in ku da mata san dukai ku zo to akwai ranar kin da ke domin akwai ranar da Allah zai bincike maka ayyukan da muka yi mai magana malam ne zanen hula gurin jihar ku
ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.